إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godewa Allah madaukakin sarki da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai albarka wanda muke karanta tarihin Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu an a wannan yammaci na Alhamis 12 ga watan Safar hijran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda ya daidai da 8 ga watan 9 shekara ta 2022 wannan ita ce halka ta 68 a karatu da muke na tarihin wannan khalifa shiryayye a wannan masallaci mai albarka Masjidul Tauhid wanda ke kofar gidan Dr. Muktari Anda Aliyu a GRA cikin garin Azarai a jihar Bauchi a halkar da ta gabata mun shiga gaba ta hudu da mawallafin littafin ya kawo mana daga cikin gabobi da suke fito mana da irin gudunmawa da Sayyidina Umar ya bayar a lokacin jagorancin Sayyidina Abubakar wannan gaba ta hudu idan ba a mance ba mun yi bayani cewar an kawo mana misalai guda uku ko guda biyu ne misalai biyu ne ko misalai guda biyu karkashin wannan gaba ta hudu wanda suke fito mana da irin gudunmawa da Sayyidina Umar Allah yarda da shi ya bayar lokacin jagorancin Sayyidina Abubakar Allah yarda da shi misali na farko mun fara karatu a kansa ba mu cin masa ba lokaci ya kure shine ra'ayu Umara في عدم قبول دية قتل المسلمين في حروب الردة رأي سيدنا عمر أكن رشن كربان دير وأن دعك كشي تكم مسلمي أياكو قوى الردة سيدنا عمر باشد رأي أكرب دية تو إدن بأمن تبا كراتن دي قباتا من يتك اتتن بياني أو تياكي تي هكا نيفارو wanda suka zo suna nema daga khalifa Abubakar Allah yarda da shi ay sulhu a samu yarjejeniya tsakanin su da shi kuma ya musu afuwa bisa abin da ya gabata mun karanta wannan gaban da yake cewa ja'a wafdu buzakha min asadin wa ghatfana ila abi bakrin yas'alunahu sulha fayukhayyiruhum baina alharbil mujliyati wasilmil mukhziyah wannan mun karanta shi mun yi bayanin buzakha cewa ruwa ne na kabilar tayy inji wasu malaman tarihin wasu kuma suka ce sunan wani ruwa ne na kabilar asad wanda anan ne yaki ya auku tsakanin dakarun musulunci karkashin jagorancin Khalid ibn al-Walid da kuma waɗanda suka bi wanda yayi da'awar annabta Tulaihatul Asadi a jikin wannan ruwa da ake kiran sa buzakha anan aka gwabza yaki inda Allah madaukakin sarki ya bada nasara wa bangaren musulmai sannan shi kuma bangaren wanda yayi da awar annabta aka kashe wasu wasu suka tarwatse suka gudu shi ma ya haukan dokin sa ya gudu da shi da matar sa to bayan an kammala wannan yaki ne su kabilu da suke rayuwa a wannan area buzakha kenan sai suka turo wakilansu su zo gurin Sayyidina Abubakar su roka musu afuwa gurin sa bisa abin da ya faru daga gare su nabin wanda yayi da'awar annabta sannan ya musu afwa ay sulhu tsakanin su da khalifa shine bayanin da muka yi ko muka tsaya gabar da muka tsaya a halkar da ta gabata sun zo suna nema gurin sayyidina abubakar ya musu afwa sannan ay sulhu tsakanin su da shi kuma sun tuba bisa abin da suka yi na amsa ma tulaihatul asadi da masa mubaya'a a matsayin cewa shi ma annabi ne to shine sayyidina abubakar ya ba su ɗayan zabi guda biyu yace bazan muku afwa ba bazan yi sulhu da ku ba har sai in kun zabi ɗayan abubuwa guda biyu na farko yace musu in ma ku zabi alharbul mujliya ko kuma ku zabi as-silmul mukhziya sai suka ce hadhil mujliya in an ce harbul mujliya wannan mun san ma'anarsa mecece harbul mujliya mun yi takaitaccen bayani akan ta a makon da ya gabata in an ce al-mujliyatu kalma ce da aka ciro ta daga jala jala yajli jala'an walaula an kataba Allahu alaihimul jala'a ko a cikin alqur'ani abinda ake nufi da al-mujliya ita ce wacce take hukunta a fidda su daga gidajensu sannan kuma a kakkabe su daga dukiyarsu ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا تو اما ko su zabi wannan a fidda su daga gidajensu gidajensu zama ba nasu ba mallakan daular musulunci sannan dukiyoyin su a karbe ta zama ba tasu ba mallakan daular musulunci in sun yarda da wannan to za a musu afwa su fita su je su yi fafutukan neman wasu gidajen sannan kuma su je su nemi wata dukiyar amma wannan dai an yi season dinta me yasa horo a gare su bisa abin da suka yi nabin wanda yayi da'awar annabta tare da cewa ƙarya ne ba annabi bane da yawa yawan su ma sun fahimci cewa ba annabin bane me ya debe su suka bi shi kabilanci ta'assubanci to shine Abubakar zai musu horo da wannan cewa ba zai yadda yayi sulhu da su ba zai yadda ya musu afuwa ba har sai in sun yadda da ɗayan abubuwa guda biyu na farko shine wanda muka yi maganar sa harbul mujliya a fidda su daga gidajensu a kakkabe su daga dukiyoyinsu in sun yarda da wannan to ya musu afuwa sai suka ce to hadhil mujliya wannan mun san shi wannan na farkon da ka ambata mun san ta na fidda mu daga gidajenmu daga kakkabe mu daga dukiyoyinmu sai suka ce qad arafnaha famal mukhziya amma nabin ba mu san ta ba wacce ce ta biyun wacce aka kira ta da as-silmul mukhziya to anan sai Abubakar yake bayyana musu ta biyun sai yace tunza'u minkumul halqatu wal qura'u wa naghnamu ma asabna minkum wa tarudduna alaina ma asabtum minna wa taduna qatlana wa takunu qatlakum fin nari wa tutrakuna aqwaman yattabi'una aznabal ibl hatta yuriyallahu khalifata rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wal muhajirina amran ya'burunakum bihi wannan shine ma'anan as-silmul mukhziya sayyidina abubakar kenan anan ya bayyana musu ma'anan as-silmul mukhziya sun san al-harbul mujliya amma silmul mukhziya ba su san ta ba shine musu bayani abinda ake nufi da as-silmul mukhziya shine abubuwa kamar haka na farko yace tunza'u minkumul halqatu za a kwace makamin da suke hannayenku za a kwace makamin da suke hannayenku al-halqatu shine makamai wasu malaman suka ce al-halqatu shine silke mun san silke shine wanda ada suke sawa dan ya kare su daga harbi in an harbo ma mashi ba zai ratsa wannan silken ya isa ga jikinka ba to wasu suka ce al-halqatu makamai ne su takobi su mashi su kibiya duka ana kiransa al-halqa wasu malaman kuma suka ce an ce al-halqa su ne silke da ake sawa na yaki wanda zai tare wa mutum suka da duka da harbi to amma duka za su iya daukan wannan ma'ana kenan daga cikin ma'anan as-silmul mukhziya shine a kwace duk wani makami da yake hannunsu wannan na farko kenan na biyu wal qura'u sannan a kwace dawaki da suke hannunsu dama in za a fita yaki ana fita ne kan dawaki galibi akwai wanda suke fita a ƙasa wanda ba su da dawakin amma wanda suke kan dawaki sun fi nagarta saboda kafin wanda ke tafi a ƙasa ya cimma mutum ɗaya wanda ke kan doki ya cimma mutum hudu zuwa biyar to yanzu za a kwace makamansu sannan kuma dawaki da suke hannayensu da suke fita yaki da wannan dawakin su ma za a kwaci wannan abu na biyu kenan daga cikin ma'anan as-silmul mukhziya sai abu na uku yace wa naghnamu ma asabna minkum abinda muka samu daga gare ku na dukiya na dawaki na makamai zai zama ganima a gare mu tunda yakin da aka gwabza tsakanin su da bangaren dakarun musulmai ai musulmai su suka yi nasara akan su ka ko shakka babu zai iya yuwa akwai wani abu da suka gudu suka bari na dukiyarsu to abin da suka gudu suka bari na dukiyarsu sai ta zama ganima na musulmai wannan abu na uku kenan cikin fassara da sayyidina abubakar ya musu dangane da ma'anar kalmar as-silmul mukhziya sai abu na hudu yace wato wataruduna alaina ma asabtum minna amma duk abin da ya shiga hannunku namu dole ku dawo da shi idan an samu akasi a wajen yaki makaminmu ya shiga hannunku ko wata dabbarmu kun mallake ta ko wani dukiyarmu yana karkashinku dole duk abin da yake hannunku namu ku dawo da shi wannan ma'anan as-silmul mukhziya na nawa na hudu kenan ko sai ma'anar sanadiyar yace wataduna qatlana sannan kuma har yanzu waɗanda aka kashe mana a yakin da aka yi tsakaninmu mu da ku dole ku ba da fansan su shine wataduna qatlana wanda aka kashe mana a lokacin da aka gwabza yaki a Buzakha wanda aka kashe mana dole ku ba da fansan su watakunu qatlakum fin nari sannan waɗanda aka kashe muku su kuma suna wuta wannan dama aiko tantama babu wanda aka kashe musu suna wuta tunda an kashe su suna bayan Tulaihatul Asadi shi kuma yace annabi ne sun yadda annabi ka kenan ba su yadda annabi manzon Allah bane ka tunda an samu wannan raunin ba su zama musulmai ba mutum bayan da za a zama musulmi sai yayi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah idan kai ashhadu an la ilaha illallah ba kai ashhadu anna muhammadar rasulullah ba baka zama musulmi ba dole sai ka cika waɗannan shahada guda biyu ka shaida Allah shi kadai yake a abun bauta bisa cancanta sauran ababen bauta duka ƙarya ne ka shaida Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon sa ne bawan sa ne kuma manzon sa ne to wannan shi zai sa mutun ya zama cikakken musulmi amma ka shaida Allah shi kadai yake wajen bauta baka shaida cewa Annabi Muhammad manzon sa bane baka zama musulmi ko ka shaida shi manzon Allah ne amma baka shaida cewa Allah shi kadai ya cancanci abota masa ba har yanzu da sauran rina aka ba to wannan ita ce ka'ida ta biyar kenan ko cewa wanda aka kashe muku suna wuta sai ce wa tutrakuna aqwaman yattabi'una aznabal ibil sannan har ila yau daga cikin ma'anan as-silmul mukhziya za a bar ku zamanto kun jikkata kun wahala kuna ta hidima wa raqumam kamar ma'ana kaman za a mai da su boyi mun san boyi ko masu hidima za a bar su su yi ta fadi tashi suna ta hidima wa raquma suna kiyar raquma suna kula da su suna musu hidima wannan duk yana hukunta kaskantar da su shine ma'anan as-silmul mukhziya za a yi yarjejeniya da ku amma kuma kuna makaskanta ya za a yi su zan makaskanta ta waɗannan fiskoki da muka ambata na farko yace musu za a kwace makamai a hannunsu na biyu za a kwace dawakin da suke hannunsu sannan kuma abu na uku dukiyarsu da ta shiga hannun musulmai ta zama ganima ta musulmai dukiyar musulmai da ta shiga hannunsu dole su dawo da ita abu na hudu kenan ko sai abu na biyar waɗanda suka kashe wa musulmai dole su ba da fansansu sai abu na shida wanda aka kashe musu kuma su sani suna wuta sai abu na bakwai za a bar su su yi ta hidima wa raquman daular musulunci raquman baitul mali su ba su abinci su ba su ruwa su ba su magani su kai su gunda za su huta su kai su gunda za su kwanta su kare su kula da su kar su salwanta ko kar a sace su wannan duk da yana hukunta kaskanci a gare su bisa abin da suka yi horo gare su kaga kenan anan me za mu fahimta a wannan gaban ba za a kwace musu dukiyarsu ba za a karbe musu gidajensu ba in sun yadda da waɗannan sharuɗa na silmul mukhziya amma in ba su yadda ba da na farko suka yadda an je a tafi akan na farkon amma dole su bar gidajensu dole kuma dukiyoyinsu su zama ba mallakansu ba su zama karkashin daular musulunci yace hatta yuriyallahu khalifata rasulihi sallallahu alaihi wasallam wal muhajirina amran ya'durunakum bihi, za a yi ta tafiya akan haka, kuna ta mana hidima, kuna ta mana ƙawainiya, kuna kula da raƙumanmu, kuna ba su abinci a tilas a dole har sai mun zauna mun yi shawari. Khalifan manzon Allah da shi da almuhajiruna sai sun zauna sun yi shawari sun ga me ya kamata su yi, wannan sai ya sa a muku uzuri, a muku afuwa bisa abin da kuka yi. Wannan shine bayanin da Sayyidina Abubakar ya musu lokacin da suka turo wakilai su zo gurin Sayyidina Abubakar ayi sulhu kuma ya musu afuwa bisa abin da ya faru gare su. Fa'arada Abubakar ma qala 'ala al-qaum, Abubakar sai bijiro da abin da ya faɗi ga waɗannan mutane. A daidai wannan lokaci sauran sahabban annabi suna zaune suna sauraron Abubakar, Allah ya yarda da shi. Faqama Umar, atake sai Sayyidina Umar ya miƙe. Dama shine dalilin da yasa aka kawo mana wannan takaitacciyar kissar, dan a nuna mana yanda Sayyidina Umar ke bada gudunmawa wa jagorancin Sayyidina Abubakar. Baya ganin wani abu da ya saba a tunaninsa, yana ga ya saba daidai yayin shiru, yana ga in dai wannan abu ya saba daidai Sayyidina Umar baya taba yayin shiru. To anan take sai ya tashi bayan Sayyidina Abubakar yayi waɗannan jawabai, ya bayyana musu sharuɗa guda biyu, ɗayan ya ba su zabin ɗayan abubuwa guda biyu, imma ko su sallama gidajensu da dukiyoyinsu, in sun yi haka an musu afuwa, in kuma ba su yarda da wannan ba, wannan shi ake kira ne alharbul mujliya ko, in ba su yarda da alharbul mujliya ba to su zaɓi as-silmul mukhziya. Menene silmul mukhziya? Shine ya irgo musu abubuwa guda bakwai, abu na farko a kwace makamansu, abu na biyu a karɓe dawakinsu, abu na uku abinda musulmai suka samu daga gare su na dukiya ta zama ganimin musulmi, sannan abu na hudu abin da ya shiga hannunsu na dukiyar musulmi dole su dawo da shi, sai abu na biyar za su ba da fansan waɗanda suka kashe cikin musulmai, sai abu na shida wanda aka kashe musu suna wuta, sai kuma abu na bakwai za su zauna su yi ta hidimawa daular musulunci ko kuma dukiyar daular musulunci musamman raƙuma. Dama mafi girman dukiya a wancan lokaci su ne raƙuma, to za su yi ta hidimawa wannan dukiya ɗin, su ba su abinci, su ba su ruwa, su fitta su kiyo, su shafa musu magani in sun cutu, su kula da su, su ba su kariya ta yadda ba za a sace su ba kuma ba za su salwanta ba. To wannan shi ake kira as-silmul mukhziya, su zabi ɗayan abubuwa guda biyu. To bayan ya kammala maganarsa Sayyidina Abubakar a matsayinsa na khalifa, Allah ya yarda da shi, take sai Sayyidina Umar ya miƙe. Faqala, sai Sayyidina Umar ya ce, qad ra'aytu ra'yan sanushiru alaik, yace sai dai kuma ni ya khalifa ina da wani ra'ayi da ya saba naka. Sayyidina Umar yana da ra'ayi da ya saba wa ra'ayin Sayyidina Abubakar wanda zai masa ishara akan wannan ra'ayi nasa. Yace amma ma zakarta min al-harb al-mujliya was-silm al-mukhziya fa ni'ma ma zakarta, yace amma abubuwa guda biyu da ka ambata na harb al-mujliya da silm al-mukhziya, wannan madalla da abin da ka ambata, ma'ana yana goyon bayansa bisa wannan zaɓi guda biyu da ya ba su. Sai dai kuma a cikin magana dangane da silmul mukhziya yana da ta cewa, ya ce wa amma ma zakarta taduna qatlana wa takunu qatlakum fin nar fa inna qatlana qatalat fa qutilat ala amrillah ujuruha ala llahi laysa laha diyat. Wannan shine mulahazan Sayyidina Umar, shine mulahazan Sayyidina Umar akan Sayyidina Abubakar. Yace wa amma ma zakarta min taduna qatlana, yace amma gabar da ka ambata cewa wanda aka kashe mana su bada fansa, su bada fansan wanda suka kashe mana, wa takunu qatlakum fin nar, wanda aka kashe muku kuma suna wuta, yace to anan ina da ta cewa ina da ra'ayi da ya bambanta da naka ya khalifa. Menene ra'ayinsa? Yace fa inna qatlana qatalat, ko shakka babu mayakanmu sun yi yaki, fa qutilat ala amrillah, sai aka kashe su bisa kaddara na Allah, Allah ne kaddara a wannan yaki za a kashe su. Ujuruha ala llahi, sakamakon su yana gurin Allah subhanahu wataala, kenan yanzu abin da za su bayar su fanshi mayakan musulunci bai isa ya zama sakamakon mayakan musulunci ba, bai kai ya zama sakamakon mayakan musulunci ba, sakamakon mayakan musulunci da aka kashe a wannan yaki na gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Kenan yana gaya za a yi a ce waɗanda aka kashe su a gurin yaki irin wannan, wanda sun yi mutuwa mai girma, maɗaukakin mutuwa a gurin Allah, kuma har sai an zo ana fansan su da kasashen abu na duniya. Wannan shine ra'ayin Sayyidina Umar. Shi yasa yace uduruha 'alallahi, sukan waɗanda aka kashe namu, dakarun musulunci da aka kashe namu, ai sukan sakamakon su yana gurin Allah subhanahu wataala. Laysa lahadiyat, babu wani diya da za a zo a bayar. Wannan Sayyidina Umar yayi la'akari da fadin Allah madaukakin sarki, inna Allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna. Yana ga rayukan da Allah ya fanshe su da aljanna, za a yi a zo a ce za a fanshe su da kasashen abu na duniya, tunda duniya ai kasashiyar abaci. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa da Allah ya dauke ta wata abar a zo a gani, da kafiri ba zai sha ruwa ba. To amma kimar duniya a gurin Allah bai kai kimar fuffuken sauro ba. Allah ya ce walaula an yakuna an-nasu ummatan wahidatan laja'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yadhharuna. Yanzu ka ga kafiri yana da katon gida beni na gani na fada, yana da katuwar mota ta alfarma, yana da dukiya cike da asusunsa, yana watayawa yana jin dadi. Shine Allah ya nuna cewa ai duniya bai dauke ta a bakin komai ba, da har ya dauke ta wata abar a zo a gani, kafiri ai ba zai ji dadi ba, ba zai wala ba. Akwai wata kissa da na karanta, shi kafiri rayuwar da yake a nan duniya kamar a aljanna yake. Ibn Hajar, Allah ya masa rahama, alƙali ne a zamaninsa, ai muna jin sunan Ibn Hajar, babban alƙali ne, kuma a zamaninsa yana hawa abin hawa na alfarma, wanda a wancan zamani ba kowa ya isa ya hau ba, sai wane da wane, sai wanda ya isa. Gashi dai babban malami ne na musulunci, yayi karatu na fitan hankali, yayi karatun addini na fitan, kuma ya rubuta littattafai, dan a sharhi da aka yi wa Sahihul Bukhari ba sharhin da ya kai nasa Fathul Bari, ya rubuta littattafai wanda ba su da iyaka. To yakan fita daga gidansa zai tafi kotu wajen alƙalanci, sai ya hawo kan abun hawansa na alfarma na alfahari. A hanyarsa ta tafiya yakan wuce wani ba Yahudi, shi kuma yana black market da gare wani sa. Ibn Hajar zai zo ya wuce, duk wucewar da Ibn Hajar zai sai ya ciji yatsa, yana jin bakin ciki, yana jin takaici. A hanyarsa ta tafiya zai zo ya wuce shi, yana ta faɗi tashi, yana wahala, da ƙyar yake samun abinci. A hanyarsa ta dawowa nan ma zai zo ya wuce shi. To shine wata rana sai kasa ɓoye wannan hasada tasa da yake yi wa Ibn Hajar, da yake ganinsa akan abun hawa na alfarma. Abun hawa na alfarma a wancan lokaci ɗan amalanke ne, ɗan ƙarami haka. Za a ɗaura shi jikin dawaki guda biyu. Yanzu wanda yake da irin wannan abun hawan baya shi a wancan zamani. To Ibn Hajar yakan hau irin wannan da mai direbansa, yana kora dawaki ana tafiya, shi kuma za a ɗora masa kujera ya hau ya zauna har a isa inda zai je kotu. To shine wata rana ya zo wucewa wannan ba Yahude, sai ba Yahudan ya ce yana da magana. Ibn Hajar ya sauko ya ce me maganarka, sai ce amma alama da yana nuna kai ba malamin Allah ba ne. Ya ce me yasa ka faɗa haka, ya ce malaman Allah ba sa jin daɗi irin yadda kake jin daɗi. Sai ce ha'a, ni ɗin har wani daɗi nake ji. Ya ce yi mana daɗi kake ji, ni gani nan ni ba ma musulmi ba, amma ina cikin ƙunci, ina cikin wahala. Kai kuma gashi kai musulmi ne, kana cikin daula, kana cikin walwala, kuma alhali kuna cewa, kun karanta mana cewa annabinku yana cewa duniya kurkukun mumini ne, aljanna kafiri ce, lahira kurkukun kafiri ne aljannan mumini ce ni kuma gashi ina cikin wahala kai kuma gashi kana cikin jin dadi sai sai abu ka fahimci wannan hadisin ba hadisin abin da yake nufi ka gani yanzu duk dadin da kake ga ina ji in ka kwatanta da dadin da zan ja aljanna yanzu wahala nake sha kaman a kurkuku nake kai kuma yanzu duk wahalan da kake ga kake sha in ka kwatanta da wahalan da zaka sha a lahira kaman a aljanna kake sai wannan ba yahude yayin shi yayin shiru bai ƙara tanka komai ba to kaga su musulmai da aka kashe su a fagen daga ba za a fansuye su da kasashen abu na duniya ba wannan shine ra'ayin sayyidina umar me yasa saboda Allah ya riga ya fanshi rayukan su ishtara inna Allah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna da wani kudi Allah ya fanshi rayukan mu'minai da aka kashe a fagen daga ya fansa da aljanna yanzu dukiyar duniya ta kai aljanna to sayyidina Umar yana ga bai kamata kwata kwata ma a kawo wannan maganar ba yana ga su kan ai an riga ma an fanshe su tuntuni an gama da me aka fanshe su an fanshe su da aljanna waye fanshe su Allah to ta za a kuma a zo ana ta za a fanshe su da abin duniya kasashe wanda ba shi da kima a gurin Allah subhanahu wataala to shi ba shi da wannan ra'ayi yana ga aje wannan batun banda wannan amma duk abin da sayyidina Abubakar ya fadi ya goyi baya amma a cire wannan cikin bayanan da sayyidina Abubakar yayi to anan da sayyidina Umar yayi wannan magana fatabaya alqaumu ala ma qala Umar nan da nan sai kowa yayi mubaya'a ya nuna goyen baya akan ra'ayin sayyidina Umar to shine sai aka zartar da ɗayan hukunci guda biyun nan in sun yadda da na farko harbul mujliya a kwace dukiyar su da gidajen su shikenan sai a musu afuwa in kuma su yadda ba da nabiyin suka yadda abubuwa guda bakwai da sayyidina Abubakar ya zayyano an cire kwaya daya a ciki yanzu saura nawa saura shida shidan da suka saura a kwace makaman su a kwace dawakin su sannan kuma abin da aka samu daga gare su na dukiyar su a gurin yaki ya zama ganimar musulmi sannan abin da su suka ya shiga hannun su na dukiyar musulmi su dawo da shi wannan abubuwa hudu kenan ko sai abu na biyar da sayyidina Abubakar ya ce su fanshi waɗanda suka kashe cikin musulmai su ba da fansa wannan sayyidina Umar ba shi da ra'ayin to nan an yasar da shi an fasa wannan sai zama yanzu abin da ya saura shine tabbas wanda aka kashe musu suna wuta tunda sun mutu ba a musulmai ba na biyar kenan sai kuma na ƙarshe za su zauna su yi ta hidimawa dukiyar daular musulunci su ne raƙuma na musulunci to kaga wannan kissa takaitacciya da muka karanta ta fito mana da yadda sayyidina Umar ya taka rawar gani wajen ba da shawari akan cewa bai cancanta a karbi fansa na waɗanda aka kashe su shahidai a wajen yakin ridda musamman yakin da aka yi Abu Zahab kuma ra'ayinsa sai zama kowa ya ba da goyon baya bisa ra'ayinsa wannan yasa khalifa ya sauka daga kan ra'ayinsa me ra'ayin khalifa Abubakar shine waɗanda aka kashe musu a fagen daga wanda aka kashe wa musulmai a fagen daga dole su wanda suka kashe su ba da fansa sayyidina Umar ba shi da wannan ra'ayi mutane sun goyi bayan sayyidina Umar sai zama khalifa ya dawo kan ra'ayin sayyidina Umar kaga wannan ya fito mana da gudunmawa da sayyidina Umar Allah ya dade shi ya bayar wanda yake mai tarin yawa a jagorancin sayyidina Abubakar Allah ya dade su gaba daya a wannan gaba ta hudu misali na biyu dama mun ce misalai guda biyu ya kawo misali na biyu yace i'tiraduhu ala iqta'i siddiqi lil aqra ibn habis wa uyainata bin hisn al-fazari a nan gurin shi ma za a fito mana da gudunmawa da sayyidina Umar ya bayar a khalifancin sayyidina Abubakar Allah ya dade shi sayyidina Umar lalle yayi bajinta ya taka rawar gani wajen sanya foundation na daular musulunci da kuma kafuwarta Allah ya dade shi nan yace i'tiraduhu ala iqta'i siddiq al-aqra bin habis wa uyainata bin hisn fito na fito da yayi sayyidina Umar dangane da yanka wata ƙasa da sayyidina Abubakar yayi ma waɗannan mutane guda biyu ko waɗannan sahabbai guda biyu al-aqra bin habis da uyaina bin husn sayyidina Abubakar ya yanka musu wata ƙasa ko wata gona su je su noma ta to sayyidina Umar sai fito na fito da wannan hukunci da sayyidina Abubakar yayi na yanka musu wannan gona ba shi da wannan ra'ayi shi aqra'u bin habis in ba ku mance ba ko kuma uyainatu bin hisn ne Uyainatu bin Husayn in ba amince ba a makon da ya gabata ambatansa yazo a yakin da aka yi Abu Zafa ko shi kuma Aqra ibn Habis musuluncin sa yayi jinkiri dukan su ma musuluncin su yayi jinkiri duk da cewa sun musulunta gabanin Fathu Makka kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je Fathu Makka shi Al-Aqra ibn Habis ya musulunta shi ma Uyainatu bin Husayn Al-Fazari shi ma gabanin Annabi ya fita Fathu Makka a lokacin dukan su suka musulunta to da Annabi ya je Fathu Makka sai aka yi Fathu Makka tare da su suna sabbin musulunta Annabi ya wuce bayan yayi Fathu Makka ya wuce ya tafi Hunain ya je yaki mutanen Hunain da basu karbi musulunci ba ya yaki mutanen Taifa da basu karbi musulunci ba duk an yi yakin nan da waɗannan mutane guda biyu tare da cewa gabanin Fathu Makka suka musulunta suna sabbin musulunta shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya dawo daga yakin Hunain ya tsaya a wani guri da ake kiransa Jirrana ya raba ganiman Hunain da ya tashi waɗanda ya bawa ganiman sabbin musulunta dan a ƙara dasa ƙarfin musulunci a cikin zukatansu tsofin musulunta ba a ba su komai ba wani sai kaga an bashi raƙuma 200 cikin sabbin musulunta wani an bashi raƙuma 100 amma tsofin musulunta tsofin musulmai cikin muhajiruna da al-ansar ba wanda aka ba koda raƙumi daya to su waɗannan an yi ne dan a ƙara tallafa abin nan musulunci a ƙara ya ƙara samun gida a cikin zukatansu to shi Aqra ibn Habis yana cikin mu'allafatu qulubihim wanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ba su raƙuma wanda suke masu tarin yawa Aqra ibn Habis ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da kabilarsa kabilar Banu Tamim gabanin su musulunta kafin Fathu Makka da kadan Annabi yana cikin gidansa yana ɗakin Aisha sai suna kwala masa kira ya Muhammadu khuruj ilaina ya Muhammadu khuruj ilaina saboda lokacin ba su musulunta ba kaga wanda bai musulunta ba bai san kiman Annabi ba sallallahu alaihi wasallam suna daga murya suna shouting suna kwala masa kira yana cikin gidansa ya Muhammadu khuruj ilaina ya Muhammadu khuruj ilaina wannan yasa Allah subhanahu wataala ya saukar da aya innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qiluna lallai waɗanda suke kiranka ta bayan gida sun zo suna so su gana da kai maimakon su aika a maka magana ko su zauna su jira ka fito suna ta kwala maka kira na rashin ladabi aktharuhum la ya'qiluna mafi yawan su basu da hankali inji Allah subhanahu wataala wata riwaya kuma ta nuna ma shi Aqra ibn Habis lokacin da yazo tare da tawagar kabilarsa sun zo gun Annabi dan su karbi musulunci shine yake kwala kira wa Annabi yana cewa ya Muhammadu khuruj ilaina ya Muhammadu ka fito gare mu har yake cewa wai inna hamdi zainun ai in aka gode mun akwai kawa a ciki mutun zai ji dadi in kuma aka kushe mun mutun zai wahala ma'ana in Annabi ya gode masa Annabi zai ji dadi in Annabi ya kushe masa Annabi zai wahala saboda lokacin bai musulunta ba to shine Annabi ya ce wannan siffar da kake fadi siffar Allah ce Allah shine wanda in an gode masa za a ji dadi in an butulce masa za a wahala wannan siffar ba taka bace siffar ce da Allah subhanahu wataala shi kadai ya siffanta da ita Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa wannan to anan da Annabi ya fito aka dai ta samu musayin maganganu tsakaninsa da su da ƙarshe Allah madaukakin sarki ya musu gamdakatar suka musulunta wannan gabanin Fathu Makka Annabi sallallahu alaihi wasallam ɗansa ya zo Al-Hasan bin Ali radiyallahu an sai Annabi ya subbace shi sai kalli Annabi yana mamaki shi Aqra ibn Habis lokacin bayan ya musulunta sai ce ya Rasulullah wannan abin da kake yi wa wannan jika daka ni ina da ƴaƴa guda goma ban taɓa yi wa ko ɗaya daga cikin su haka ba Nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa man la yarham la yurham wanda baya tausayin na ƙasa da shi shima ba za a tausaya masa ba kenan ka'idar in kana so a tausaya maka kai ma ka tausayawa wa na ƙasa da kai inji Annabi sallallahu alaihi wasallam to ya musulunta musuluncinsa kuma yayi kyau yana ana irga shi cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Khalid bin al-Walid Abubakar ya tura shi yaki Iraki yana cikin dakarun Khalid yakin da Khalid ya je yayi tai yana yakan wanda suka yi da wannan duk yana cikin dakarun sa har yakin da aka yi Abu Zafa wanda muka yi bayanin ta makon da ya gabata yana cikin dakarun Khalid Allah ya yarda da shi yayi shahada a wani guri da ake ce masa Jawzjan a shekara ta 13 bayan hijira. Wannan shine Aqra'u bin Habis. Shi kuma Uyainatu bin Hisn, wannan muna so mu dan yi takaitaccen tarjuma waɗannan mutane guda biyu, gabanin mu shiga mu duba bayani dangane da yanka musu ƙasa ko gona da Sayyidina Abubakar yayi. Shi Uyainatu bin Hisn al-Fazari, kamar yadda muka yi bayani a baya, shi ma ya musulunta gabanin Fathu Makka tare da Al-Aqra'u bin Habis. Ya halatti Fathu Makka tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran sahabbai, yana sahun musulmai, ya halatti yakin Hunain, ya halatti yakin Ta'ifa, da aka dawo daga yakin Hunain yana cikin wanda Annabi ya ba wa raƙuma masu tarin yawa saboda a ƙara wa musulunci ƙaimi da ƙarfi a cikin zukatansu. Asalin sunansa Hudhaifa ne, shi Uyaina, Uyainatu bin Hisn. Asalin sunansa, inji malaman tarihi, suka ce Hudhaifa ne. To me yasa ake ce masa Uyaina? Suka ce ya samu rauni ne a idanunsa, sai suka kankance suka dawo ƙananu. To wannan sai yasa ake ce masa Uyaina, tasgiri, tasgiri na ayin, tunda idanu ne guda biyu sai ake cewa Uyaina. Shikenan sai wannan lakabi da ake masa na Uyainan sai zama yayi rinjaye kan sunansa, sai ɓoye sunansa, sai zama ba a san shi ma da sunansa ba, an fi saninsa da lakabinsa, sai ake ce masa Uyainatu bin Hisn al-Fazari. Allah ya yarda da shi. Wannan sahabi, kamar yadda muka yi bayani a baya, in ba a mance ba, makon da ya gabata ya ɗan yi ridda, amma kuma ya dawo musulunci. Wani ridda ya yi, ai mun yi bayani. Tulaihatul Asadi da ya ce shi annabi ne, ba ya samu mabiya ba. Daga cikin wanda suka bi shi akwai ƙabilatu Bani Fazara, shi kuma ya fito daga cikin ƙabilar Banu Fazara, saboda sunansa Uyainatu bin Hisn al-Fazari, ana danganta shi zuwa ga ƙabilarsa. To shi ma yana cikin wanda suka yi mubaya'a wa Tulaihatul Asadi a kan shi annabi ne. Kenan ya yarda cewa Tulaiha annabi ne. Kaga wannan ya fidda shi daga musulunci. In har ka yarda cewa wani annabi ne, kenan yanzu baka yarda cewa Annabi Muhammad annabi bane. Wannan sai fidda mutum daga musulunci. To wannan yadda da yayi kan cewar Tulaihatul Asadi annabi ne, wannan ya fidda shi daga musulunci. Daga baya kuma ya komo musulunci, kuma ya mutu akan musulunci. Wannan yasa ake lissafa shi cikin sahabban annabi. Kenan sahabi yanzu da zai yi ridda, ya bar musulunci bayan rasuwan annabi, gabanin ya rasu kuma sai ya sake dawowa musulunci, sai ya mutu a musulunci, wannan har bai cire masa sunan sahabi ba, har yanzu yana nan a matsayin sahabi. Me zai cire masa sunan sahabi? Shine lokacin da ya yi ridda bayan rasuwan annabi, sai ya mutu a ridda, bai dawo musulunci ba. To yanzu baya cikin sahabban annabi. Mallaki annabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata alal islam. Sharuɗan sahabi guda uku ne, ya haɗu da annabi, kenan da bai haɗu da annabi ba a cikin sahabbai. Mu'minan bihi, lokacin da ya haɗu da annabi yana mai imani da shi. Sharaɗi na biyu kenan. Sharaɗi na uku, wa mata alal islam, kuma ya mutu kan musulunci. Yanzu da zai haɗu da annabi, kuma sanda ya haɗu da annabi ya yi imani da shi, bayan rasuwan annabi ya yi ridda, ya mutu kan ridda, ba a cikin sahabban annabi, saboda ya rasa sharaɗi cikin sharuɗan sahabi. Amma ko da ya yi ridda ya sake dawowa musulunci, har yanzu yana nan cikin sahabban annabi, saboda ka'idar shi ne wa mata alal islam, ya mutu kan musulunci. To wannan Uyainatu bin Hisn al-Fazari ya yi ridda, ya bi wanda ya yi da'awar annabta Tulaihatul Asadi, amma kuma ya yi nadama, daga baya sake dawowa musulunci, ya mutu kan musulunci. To ko da irin wannan mutumi bai halatta ka yi mummunan magana a kansa ba, tare da cewa ya yi ridda ya sake dawowa musulunci, saboda yana cikin sahabban annabi, ina ya ga irin su Sayyidina Umar, su Sayyidina Abubakar, as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin, duk sahabban annabi dukkansu Allah musu alkawarin aljanna, wa kullan wa'ada Allahu al-husna, dukkansu Allah subhanahu wata'ala ya musu alkawarin aljanna. Kaya kenan wani a yau ba shi da iko ya kada baki, ya kausasa harshe akan ɗaya daga cikin sahabban annabi waɗanda Allah musu alkawarin aljanna, wanda sun yadda da Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ya yadda da su, radiyallahu anhum wa radu anhum, sun yadda da Allah subhanahu wa ta'ala, kuma Allah maɗaukakin sarki ya yadda da su. In har ka ga mutum ya kada baki, yana kushe ɗaya daga cikinsu, ko yana muzanta shi, ko yana sukarsa, ba su ɗin yake nufi ba, musulunci yake so ya rushe, saboda su ne suka zo da musulunci. in har ka taba su ba su kake nufa ba kai tsaye musulunci kake nufa wannan shine kaidar da ya kamata duk musulmi ya sani duk wanda yake kokarin rushe sahabin annabi ko ya kushe shi ko ya aibanta shi ko ya soke shi musulunci yake so ya soka musulunci yake so ya rushe ba wai sahabin yake nufi ba saboda ni saboda su suka koyi karatu gurin annabi ya koyar da su suka koyar da na bayansu su suka yada musulunci suka yi jihadi suka watsa musulunci to yanzu in aka soke su wannan na nuna cewa abin da suka watsa ba abin kirki bane saboda mutumin banza baya watsa abin kirki kenan sun watsa abubuwa munana yanzu musuluncin da suka watsa kenan abun banza ne in har aka soke su ina fata an gane wannan bayani in har ka soki wani daga cikin su kaman kana ishara cewar tunda ya zama mutumin banza ba mutumin kirki ba abin da ya watsa abun banza ne saboda mutumin banza ba yanda za ya watsa alkhairi to wannan abu ne wanda yake da hatsari sosai ɗan uwa musulmi taba ɗaya daga cikin sahabban annabi taba musulunci dole ayi taka tsantsan wannan duk da cewa yayi ridda amma ya koma musulunci kuma ana lissafa shi cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wasu bayanai da malamai suka kawo dangane da dabi'a da yake da ita ta zafi mutum ne mai zafi saboda ya rayu a ƙauye mun san mutumin da ya rayu a ƙauye idan kai mu'amala da shi zaka ga yana da zafin rai zaka yana da ƙacin rai shi yasa galibi ake daga musu kafa Balaragan kauye ne zai shigo garin Madina ya zo ya samu annabi ya kama mayafin sa ya cizga da karfi har sai wuyan annabi ya shata sai ya ce ba ni dukiyar da ke gurinka ba na babanka bane ba na mamanka bane ba ni dauko ka bane kaga wannan mu wanda yake rayuwa a birni ko da ba musulmi bane ba zai annabi haka ba to shi wannan Uyainatu bin Hisn an ce mutum ne wanda yake rayuwa a kauye sannan kuma ya tasirantu da mutanen ƙauye sai zama yana da zafi wajen mu'amala yana da ɗacin rai wata rana ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana zaune da matarsa Aisha Allah ya yarda da ita sai yake tambayan annabi yace annabi wannan fawace ce lokacin malamai suka ce ba a saukar da wajibcin hijabi ba mun san sayyidina Umar shi ya ba wa annabi shawari ko ai mun karanta wannan a baya yace ya rasulullahi ni ina ga ya kamata a sa shamaki tsakanin masu shiga gidanka da gidanka ta ya za a yi kowa ya debo zafin sa yazo ya shiga gidanka da mutumin kirki da mutumin banza kowa yazo ya shiga annabi bai daga kai ba sai Allah ya saukar da ayoyin hijabi to daga nan aka sanya shamaki tsakanin mutane da shiga gidan annabi da ma sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma aka ce mata in za su fita su yi hijabi wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula inji Allah subhanahu wa ta'ala to lokacin da ya shiga ga annabi Aisha tana zaune a gefen sa Aisha tana zaune a gefen annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake tambayan annabi yace wannan wace ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace Aisha ce sai yace ya rasulullah ina da mata wacce take kyakkyawa ta fi ta kyau ko in sakan maka ita ka aura kaga wannan ai ba magana bane wanda wayayyen mutum zai yi ko kaga alama ce da take nuna cewa akwai ƙauyanci tare da shi wannan ya sa ran Aisha ya baci sai take tambayan annabi tace wannan din waye sai annabi ya ce hadhal ahmaqul muta wannan din da kika gani wawa ne ba gidaje wanda kuma mutanen sa suke masa da'a saboda sun dauke shi a matsayin jagora mutanen su sun dauke shi a matsayin jagora asali kuma ya gaji wannan jagorancin ne daga mahaifinsa an soke shi da kibiya sai yake ga sukan da aka masa nan zai mutu kuma mahaifinsa shine jagoran al'ummar kabilarsu a garin su sai ya tara ƴaƴansa sun kai 10 mahaifin shi Uyaina ya tara su 10 sai ce a cikin ku ku ƴaƴana wa zai mun da'a suka ce duk za mu maka da'a ya baba sai ce to abin da nake so sai fara magana da babban su yace kun ga dai an soke ni ina cikin bala'i da tashin hankali waye zai dauko kibiya ya kafa ta ya tallafa mun in tashi in ƙara sa kaina a cikin ku sai yace babban kai zaka yace a baba kai hakuri ba zan iya wannan ba ni in kashe mahaifina da kaina ko kuma an kashe an yi sanadin mahaifina ni kuma in ƙara sa kashe shi ba zan iya ba sai yaje ga na biyu yace kai zaka min da'a yace baba duk abin da kake so zan ma da'a amma a wannan ba zan iya maka da'a ba in taimaka maka wajen ƙara sa kanka a wayi gari a ce ni na kashe baba na da hannuna ba zan iya ba duka ya zaga ƴaƴansa duk suka ce ba su iya ba har aka iso kan Uyainatu bin Hisham sai ce baba zan iya nuna mun yanda kake so ayi yace so ka kibiyar a ƙasa in ka soka ta sai ka tallafa mun in tashi tunda ko tashi baya iya ka tallafa mun in tashi sai in kifi akan ta in samu in huta da wannan radadin da nake ji sai soka kibiyan a ƙasa ya tallafa wa mahaifin ya taso sai yace tsaya dama na gwada ku ne in ga waye zai mun da'a da ki da so kenan yanzu uyayna ne duk umurnin da na masa zai mun da'a to yanzu tunda shine zai mun da'a in na mutu shi zai zama jagora a bayana shi zai maye gurbi na dama shine shugaban kabilar su sai ce in na mutu sai uyayna ya zama shine shugaban kabila da ya mutu ko sai uyayna ya zama shugaba to shine annabi anan da Aisha ta tambaye shi tace wannan din waye sai annabi ya ce wannan da kika gani al-ahmaqul muta'u ne wawa ba gidaje ne wanda mutanen su suke masa da'a suke masa biyayya duk da gidadancin sa da wautansa da shiririnsa kaga annabi ya nuna cewa abin da ya gidadanci ne duk da dai annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi kokarin daukan mataki bisa abin da yayi ba sannan yayi wa sayyidina Umar shigan makamancin irin wannan wanda yayi wa annabi lokacin khalifancin sayyidina Umar yazo ya samu ɗaya daga cikin wanda suke zaune da sayyidina Umar a majalisin sayyidina Umar yake ce masa ina so ka shigar da ni gurin sayyidina Umar sai ce a'a kai bakinka ba shi da linzami sannan kuma ba ka da mana a maganganunka ba zan shiga da kai gurinsa ba in na shiga da kai zaka kunyata ni yace a'a ka taimaka ka shiga da ni gurinsa in ga yanda yake gudanar da jagorancinsa in na shiga ma na maka alƙawari ba zan mai magana ba sunan dan uwan nasa al-Hur bin Qais yana cikin wanda sayyidina Umar yake jansa a jiki yake shawartar su kenan irin su Uyayna bin Hisham sayyidina Umar baya zama da su a majalisin sa saboda bakin sa ba linzami yayi ta magiya ma dan uwansa al-Hur bin Qais ka shiga da ni gun sayyidina Umar bazan yi komai bazan ce komai ba wata rana sai ya ɗebe shi ya shiga da shi aka shiga sayyidina Umar yayi wani hukunci ya raba wata dukiya bayan ya kammala sai ya daga hannu yace yana da magana sai ce mecece maganarka sai ce ni na fahimci khalifa tsakani da Allah baka adalci a kaso kuma in ka tashi ba mutane kana da koro komai sai ka ce na musulunci na daular musulunci na daular a sake wa mutane dukiya su ji dadi sai ka ce a na daular musulunci na daular musulunci na daular musulunci sai ran sayyidina Umar ya baci yace wannan ya tantance a masa horo ya za a iya zo yana magana irin wannan wa hukunci da ba ni kadai na zartar ba sai da shawarinku yanzu yana agensin din daular musulunci wannan za a masa horo sai shi wanda ya shigo da shi dan uwansa kenan al-Hur bin Qais sai ce ya amiral mu'min ka tuna fadin Allah madaukakin sarki khudil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilina innahu min al jahili sai sayyidina Umar ya masa afwa ya ce to tashi ka je kuma kar ka sake zuwa majalisin sai masa afwa to wannan dai shi ma yana cikin wanda suka rasu akan musulunci duk mun ce yayi ridda amma ya dawo musulunci to waɗannan mutane guda biyu da muka karanta takaitaccen tarjuman su da al-Aqra ibn Habis da Uyainatu ibn Hisham Aqra ibn Habis shine ya tambayi annabi lokacin da annabi ya fita aikin hajjin bankwana ya daga hannu yace ya rasulullah wannan hajjin da zamu fita a fi kulli amin shin kowace shekara ne Allah ya wajabta mana duk shekara mutum sai yayi hajji inda yana da halin yin aikin hajjin yana da dukiyar da zai je aikin hajjin ya mallaki dukiya kuma yana da lafiya walillahi ala nasi hajjul baiti man istata ilaihi sabila shin duk shekara ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace daruni ma taraktukum fa inna mimma ahlaka alladhina min qablikum kasaratu masaili wa ikhtilafuhum ala anbiya'i alhajju marra law qultu na'am lawajabat ji annabi sallallahu alaihi wasallam yace abinda kuka gana yi shiru karku yawaita tambaya akai da ya tambaye ni yace duk shekara ne na ce to da haji shikenan ya zama tilas duk shekara mutun sai yayi matukar yana da dukiya yana da lafiya annabi kuma yace wala mastata'tum kuma da ba za ku taba iyawa ba ace duk shekara sai kai haji da ba za ku taba iya ba kuma da na ce na'am da shikenan ta zama wajiba duk shekara aqra bin hadis yayi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam wannan tambaya din to wadannan mutane guda biyu unwanin mu an ce sayyidina umar yayi fitona fitona yanka musu gona da sayyidina abubakar yayi wadannan mutane guda biyu ya aka yanka musu ga bayanin nan za a ba mu yace da'a uyaynatu bin hisn wal aqra bin habis ila abi bakr radiyallahu anhu fa qala uyayna bin hisn wanda tarjuma sa ta gabata da al-aqra ibn habis shi ma tarjuma sa ta gabata sun zo gurin sayyidina abubakar lokacin yana khalifa bayan rasulun annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun zo gurin sayyidina abubakar fa qala sai suka ce sayyidina abubakar ya khalifata rasulillah inna indana ardan sabakhatan laysa fiha kala'un wala manfa'a فإن رأيت أن تقطعنا لعلنا نحرثها أو نزرعها لعل الله أن ينفع بها بعد اليوم wannan ita ce bukatar da suka zo da ita gurin khalifa khalifan annabi sallallahu alaihi wasallam abubakar Allah ya jaddada shi suka ce ya khalifata rasulullah ya khalifan manzon Allah shine sayyidina abubakar inna indana ardan sabaqatan laysa fiha kala'un wala manfa'a lallai a yankin inda muke rayuwa da shi aqra ibn habis da uyaynatu ibn hisn yankin da suke rayuwa akwai wata katuwar gona ko kuma akwai wata kasa wacce wannan kasar tabo ce kasa ce wacce take mandamanda kuma tabo ce ciyayi ba sa fitowa daga wannan kasar kuma ba a amfanuwa da ita ma'ana kasar dai tana nan kawai tana zaune haka a banza kasar na farko ta boce ciyawa baya tsurowa a kanta sannan kuma ba a amfana da ita ma'ana ba a noma ta a samu abinci kaga amfani da ma guda biyu ne in ma ko ta fito da ciyawa dabbobi za su ci ko kuma a noma ta a shuka abinci mutane za su ci to duk ba daya cikin biyu babu ciyawa babu abinci tana nan zaune haka shi yasa anan gurin suka ce laysa fiha kala'un wala manfa'a cikin wannan kasar wacce take sabakha in an ce kasa sabakha ita ce kasa wacce take tabo wacce take mandamanda hakan nan kasar da ciyawa ba ta tsira a kanta ita ake kira sabakha to sai suka ƙara fito da bayani cewa laysa fiha kala'un wala manfa'a wannan kasan babu ciyawa a kanta babu wani amfani da ake shukawa a kanta فإن رأيت أن تقطعنا لعلنا نحرثها أو نزرعها إن كاغا ذاك إيا ينكا منا ونن كسر كتي ونن أنباك كي أيينا ونن أنباك كي أقرأ إن كاغا ذاك ينكا منا إمكا جي أكوي فاتن زامو نوماتا أكوي فاتن مشوكاتا كوم نوماتا كوم مشوكاتا أسامو أمباني لعل الله أن ينفع بها بعد اليوم bayan wannan rana da muka zo muna neman buka muna mika bukatuwa gare ka ya khalifa akwai fatan Allah ya amfanar da wannan kasan in muka shuka ta mu amfana mutanen mu su amfana wannan shine bukatar su ko ita ce bukatar su da suka zo da ita gurin sayyidina abubakar Allah ya jaddada shi to na irin martani sayyidina abubakar ya mayar musu ina ga saboda kurewan lokaci sai mu jinkirta bayani kan martanin da sayyidina abubakar ya mayar musu lokacin da suka bukace yanka musu wannan kasa da take yankin su wacce ba a noma ta kuma ba ta fidda ciyayi fatan in sun noma Allah ya amfanar da mutanen su da wannan noma da suka yi insha Allah martani da amsa da sayyidina Abubakar ya mayar musu zamu jinkirta karanta shi sai Allah madaukakin sarki ya kai mu halka ta gaba abubuwan da muka karanta wanda suke dadai Allah ya bamu ikon amfani da amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntukan harshe Allah gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh